Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfi da Hashim Gumel tare nake da Ibrahim Kalmasi Garba da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 13 ga watan Satumba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, Sarki Charles da Ingila da ƴan uwansa uku sun yi ta takawa a hankali suna bin bayan motar da ke dauke da gawar sarauniya Elizabeth Jiya Litini a wani jerin gwano da aka yi na nuna alhini a Scotland. Kasar Ukraine ta yi ikirarin sake kwato wasu ƙauyuka da dama a arewa maso gabashin ƙasar, inda ta fatattaki wasu sojojin Rasha zuwa kan iyakar ƙasashen biyu. Sannan a ƙasar Mozambique, masu tsauraran ra'ayi da ke haɗa kai da ƙungiyar ISIS sun shiga kai hare-hare a kudancin ƙasar sosai, inda har suka isa lardin Nampula mafi yawan jama'a.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa ƙungiyar IPAB mai rajin ɓallewa daga Najeriya ta bayar da umarnin zama a gida a yau Talata. Ko menene dalili?
Farko dai rana ce ta sauraron ƙarar jagoranmu Musa Inamdi Kanu. Na biyu kuma ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kawo a jihar Imo. Dalilin kenan da ya sa muka ɗauki wannan mataki.
Haka kuma za ku ji cewa
Hukumar Lafiya ta Duniya ta bakin daraktanta na Afirka Dr. Mashidiso Nwete ta ce a halin yanzu Najeriya ce ke kan gaba wajen yawan mutanen da suka mutu sakamakon cutar ƙyandar biri.
Sai a kasance da mu domin jin cikakken bayani. Kamar kowace ranar Talata, muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Sarki Charles na Ingila da ƴan uwansa uku sun yi ta takawa a hankali suna bin bayan motar da ke dauke da gawar sarauniya Elizabeth Jiya Litini a wani jerin gwano da aka yi na nuna alhini. Aka bi ta titunan da suka yi cinkus da mutane a Edinburgh, Scotland. Sarki Charles saye da kakin soji ya samu rakiyar gimbiya Anne da Yerima Andrew da Yerima Edward, yayin da motar da ke dauke da akwatin gawar mahaifiyarsu daga fadar Holyrood House, masaukin sarauniyar a hukumance da ke Scotland, zuwa babbar majami'ar Gales. Elizabeth ta rasu ranar Alhamis a Balmoral Castle da ke yankin tsaunukan Scotland, wani wurin da take matukar sha'awa. Dubban 'yan Scotland ne dai suka fito bakin titunan Edinburgh don nuna girmamawa ta ƙarshe ma marigayiya sarauniyar. Jiya Litini, ƙasar Ukraine ta yi ikirarin sake kwato wasu ƙauyuka da dama a arewa maso gabashin ƙasar, inda ta fatattaki wasu sojojin Rasha zuwa kan iyakar ƙasashen biyu. Bayan wata da watanni da Ukraine da Rasha suka kwashe suna ɗan samu da kuma rasa 'yan yankuna, shugabannin Ukraine sun burge a wata hoɓɓasa da suka yi tabazata tun daga farkon watan Satumba a yankin Kharkiv. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ansa a ƙarshen mako cewa tana janye sojojinta, cewa tana sake haɗa kansu ne a gabashin Donetsk. Ole Senehubov, wanda shine Ukraine ta naɗa gwamna a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabas, ya ce a wasu fagagen dagar masu kare ƙasarmu sun kai hari har kan iyakarmu da Rasha, inda har sojojin Rasha suka yi ta janyewa cikin firgici. A ƙasar Mozambique, masu tsauraran ra'ayi da ke haɗa kai da ƙungiyar ISIS sun shiga kai hare-hare a kudancin ƙasar, inda har suka isa lardin Nampula mafi yawan jama'a, inda suka kai farmaki kan wata ƙungiyar 'yan Katolika, cikin waɗanda suka kashe har ma da wata mai aikin ibada 'yar asalin ƙasar Italiya. Da farko masu tsauraran ra'ayin sun farma lardin ne a farkon wannan watan, sannan suka ci gaba da kai hare-haren, suna ta farma cibiyoyin karkara da kuma kulle kawunan mazauna wuraren. Yaƙin sunƙurin nasu ya tsaya ne a lardin Cabo Delgado na arewa mai nisa a Mozambique, inda aka hallaka mutane wajen 4,000 baya ga wasu 950 da aka raba su da muhallansu cikin tsawon shekaru 4. Wannan tashin hankalin ya kuma kawo cikas ma wasu ayyukan bunƙasa tattalin arziki ciki har da aikin da kamfanin Total Engages na ƙasar Faransa ke yi na samar da gas da kuma gina wata babbar mahaƙar ma'adinai inda za a riƙa haƙo sinadaran yin batirin iza motocin lataroni irin su Tesla.
To nan jama kadan Ibrahim zai sake dawowa da labarai amma kafin nan zamu leka Najeriya inda a yau Talata ake saran shugaba Muhammadu Buhari zai kai ziyara aiki jihar Imo. To sai dai kungiyar IFAB da ke rajin ballewa ta kafa kasar Biafra ta sanar da daukar matakin bada umarnin zama a gida. Wakilinmu na yankin Naji Delta Lamida Abubakar Sokoto na dauke da rahoton.
Kungiyar nan ta IFAB da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra da ke yankin kudu maso gabashin kasar musamman jihar Imo inda nan ne dandazonsu yake na ci gaba da nuna turjiyarsu kan batun ziyarar aiki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kawo a jihar Imo a yau Talata. To sai dai kuma kungiyar ta IFAB ta ayyana zaman dirshe na gida wanda ake gudanarwa a kowace Litinin a baya, ko da yake dai zaman na dirshe na yau Talata zai nuna karara na goyon bayan shugaban kungiyar ta IFAB Mr. Nnamdi Kanu da zai gurfana a gaban shari'a a yau Talata, inda kungiyar ta IFAB ta ce za ta gwada cewa su ne ke da yankin da kuma karfin iko a yankin na kudu maso gabashin kasar. Kungiyar ta IFAB dai ta ce kada wani ko wata su leko waje. A yau Talata da ake saran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai bude wasu manya-manyan ayyukan raya kasa guda hudu da gwamna Hope Uzodinma ya aiwatar a jihar ta Imo. Wani kusa a cikin kungiyar ta IFAB Mr. Emmanuel Kanu ya ce,
of course, you know that each time the IPAB goes to court, Uzodinma number Kanu, we usually observe sit at home. Is a microphone.
Yana cewa ne yau Talata abubuwa biyu ne za su faru a yankin kudu maso gabashin kasar. Na farko dai rana ce ta sauraron karar jagoranmu Mr. Nnamdi Kanu, na biyu kuma ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kawo a jihar Imo. Dalilin kenan da ya sa muka dauki wannan mataki na bada umarnin zaman gida na dole, kuma ina son in shaida maka cewa muke da iko na yankin kudu maso gabashin kasar, kuma ba mu bukatar ganin kowa a waje musamman a yau Talata. Ba ruwan mu da wata ziyara ta wani shugaba, muke da ikon yankin kudu maso gabashin kasar. To sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar ta Imo ta ce ta shirya tsab domin ganin cewa an gudanar da ziyarar ta shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ba tare da wata matsala ba. A yayin da nake zantawa da ita, wata Amaka Okafo da ke baiwa gwamnan jihar Imo shawara akan harkokin 'yan jarida ta bayyana mani makasudin ziyarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a jihar ta Imo.
Amaka Okafo, Special Advisor, New and Electronic Media. Zuwan shin biyu ne kenan, an zai commissioning projects guda uku da kuma spending time da mutanen Imo.
To yanzu wani kalubale jihar Imo ke fuskanta ganin cewa 'yan kungiyar IFAB sun ce gobe a ci gaba da zama gida na dole?
Wani lokaci suna magana haka, da president ya zo last year sun yi magana haka, amma mutane sun fita, mutane suna son president a nan, an san sovereign government din yana kare, just a few people ne kai ana tsoro.
Jihar Imo dai jiha ce da jami'an tsaro ke fama da 'yan kungiyar ta IFAB, inda bayanai suka nuna cewa rayuka da dama da dukiyoyi suka salwanta. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Owari, jihar Imo, Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Lamido Abubakar Sokoto. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Dr. Filu jiya Litini, Prime Minister Bangladesh ta ce dadewar da 'yan gudun hijirar Rohingya sama da miliyan guda suka yi a cunkusassun sansanoni a kasar ta zama barazana ga tsaro da kwanciyar hankali matuƙa. Baya ga kuncin da su kansu ke fama da shi, dadewar da suka yi a nan na shafar ingancin tattalin arziki, muhalli, tsaro da kuma siyasa da zamantakewar Bangladesh, a cewar Prime Minister Sheikh Hasina a wajen bude taron wuni uku na kasashe 24 na yankin India da Pacific. Amurka da Bangladesh ne masu masaukin baki na wannan taro kan tsarin tafi da sojoji. A ƙarshe, a Sweden da farko sakamakon kusa da na ƙarshe na zaben da aka gudanar ranar Lahadi ya nuna cewa wata gamayyar jam'iyyar siyasa ta masu ra'ayin riƙau ta kama hanyar yin galaba kan wata gamayya ta jam'iyyu masu ra'ayin sassauci ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Magdalena Andersson. Haɗakar 'yan adawar ta kunshi wata jam'iyya mai adawa da shigowar baki wadda ta yi ficen da bata taɓa yi ba wannan karan. To sai dai sakamakon farkon ya nuna an yi kankan ta yadda sai da hukumar zaben ta ce ba za a iya sanin sahihin sakamako kafin gobe Laraba ba, lokacin da ake sa ran kammala har hada wasu ƙuri'un da ba a kidaya ba, ciki har ma da waɗanda aka kada daga ƙasashen ƙetare. Bisa ga ƙidaya ta farko, jam'iyyar Social Democrat ta su Andersson mai ra'ayin sassauci ta samu kashi 30.5 cikin 100 na ƙuri'un wanda ya fi na kowace jam'iyya. To amma gamayyar jam'iyyu hudu na masu ra'ayin sassauci ta kasa samun adadin da ake bukata a majalisar dokoki mai kujeru 349. Da farko hasashe ya nuna cewa Andersson za ta iya galaba amma da kyar. To amma kuma da aka doshi yamma sahihan ƙuri'u suka dada shigowa, sai sakamakon ya nemi karkata ga 'yan ra'ayin riƙau kuma.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce Najeriya ce kan gaba a yawan mutanen da suka mutu sakamakon cutar ƙyandabiri a Afirka. To sai dai wasu 'yan Najeriya na ganin rashin ɗaukar matakan wayar da kan al'umma game da cutar shine sanadi. Wakili Mahawa Umar na ɗauke da rahoton.
Hukumar lafiya ta duniya ta bakin daraktanta na Afirka Dr. Mashidiso Muwete ta ce a halin yanzu Najeriya ce ke kan gaba wajen yawan mutanen da suka mutu sakamakon cutar ƙyandarbiri. Daraktan ta ce mutane 524 ne aka tabbatar da sun kamu da cutar ƙyandarbiri, yayin da mutum 12 suka rasa ransu cikin ƙasashe 11 na nahiyar Afirka, inda Najeriya ke da kaso mai yawa na yawan mutanen da suka mutu da kuma waɗanda suka kamu da cutar. A wani rahoto da hukumar kare yaduwar cutuka ta fitar satin da ya gabata, ta ce daga watan Janairu zuwa Agusta na wannan shekarar an samu mutum ɗaya daga jihohi 6 da suka mutu sakamakon cutar. Jihohin da abin ya shafa sun hada da Delta, Lagos, Ondo, Akwa Ibom, Taraba da kuma Kogi. Haka kuma yawan mutanen da suka kamu da cutar ya kai 241, tare da samun ƙarin mutane 21 da suka kamu da cutar a cikin mako guda, wato daga 15 zuwa 21 na Agustan wannan shekarar. Dr. Abdullahi Bula Garba shine daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja.
Najeriya tana daga cikin kasashen da muka samu wannan taimako na na'urorin gwaji na gano cutar biri a jikin mutum. Shine ma yake taimakawa NCDC shi suke amfani su gano, wanda kullum suna faɗa mana ga iya cases din da aka samu ga kuma inda aka same su. Bangaren rigakafin sa aiki ne wanda yake namu ne duk lokacin da Allah ya sa yau data. Ana nan ana aiki akan ta duk lokacin tunda aka samu wani rigakafi ko kuma wani mataki kwakwara, to insha Allah za mu zo mu tabbatar cewa mun aiwatar da su a cikin fadin kasar nan.
A nasa bangaren babban jami'in kiwon lafiya Dr. Hassan Shu'aibu Musa ya ce hukumomi da gwamnati na buƙatar taimako wajen daƙile yaduwar cutar a cikin al'umma.
Nigeria Center for Disease Control sun yi hoɓɓasa gurin ganin an daƙile wannan ciwo, amma suna buƙatar taimako daga gwamnati, taimako daga irin wayannan ma'aikatu na ƙasashen duniya, saboda a kawo kayan aiki a ɗebi sample, a yi gwaje-gwaje, musamman ma gwajin da ake kira polymerase chain reaction, abu ne da yake buƙatan high technology. Ya kamata a ce gwamnatin Najeriya an tallafa mata saboda a daƙile wannan ciwo. Sannan kuma ya kamata 'yan Najeriya duk wanda yake da close personal contact da wanda yake da wannan ciwo sai a kiyaye.
Na zanta da wasu 'yan Najeriya game da hakan, ga kuma abinda suke cewa.
Sunana Isa Usman. Gaskiya hukumomin lafiya na Najeriya ba su yi wani hubbasa kan ganin cewa sun wayar da kan mutane game da wannan cuta ta kyandanburi ba, saboda in dai magana wayar da kai ne, in muka duba kamar na COVID-19 yanda aka yi, ba yanda zaka ce mutum bai san me yayi COVID-19 ba, kuma ya take yaduwa, kuma ya zaka kare kanka. Amma wannan ko uhu.
Sunana Muhammad Kawo Isawa. Su wannan hukuma gaske da lakin wayar da kan mutane game da wannan cuta sun gaza, dan saboda kashi 90 a cikin 100 na mutanen ƙasar Najeriya ba su ma san da cutan ba, to ballantana kuma su dauki mataki akan ta. Ina kira ga gwamnati da su ƙara jajircewa, ganin kan cewa ya za a yi a wayar da mutane su san kan cewa ga wannan cuta, kuma ga ta yanda za su yi su magance ta, ba sai ta zo ta addabe mu ko kuma a yi yanda za mu iya kasa magance ta ba.
Idan za a iya tunawa, an samu bullar cutar kyandarbiri ne a Najeriya a watan Satumbar 2017. Kawo yanzu mutane 14 ne suka mutu, inda hakan ke nuna akwai barazanar mutuwar kashi 3 cikin 100 na duk waɗanda suka kamu da cutar. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hawwa Umar. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 69, sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango. To yanzu a nan Washington DC agwamu na cewa ƙarfe 1:16 na dare. Yanzu kuma sai
saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a sabon shirin tsaka mai wuya. Yau ne muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawara da muka yi kwanaki muna sauraro kan jinkirin naɗin sabon sarkin katsinar maraɗi a jamhuriyar Niger. A wannan kashi na ƙarshe za mu ji shin wace rawa tsohon gwamnan maraɗi ɗin wato Zakari Umar ya taka, kuma wace rawa sabon gwamnan maraɗi ɗin Abubakar Shehu yake takawa wajen ganin an zo ƙarshen wannan cece-kuce da ya janyo wannan jikiri na naɗa sabon sarkin katsinar maraɗi ɗin. Muna tare da masu muhawara ɗin guda biyu, wato Basir Hamisu Ɗan Badau da ke wakiltar gidan marigayi sarki Ali Zaki, da kuma Muhammadu Lawali ɗan kusu ɗan kudozu mai wakiltar masarautar Katsinawa. Mansur Sani dai ne wakilinmu na can maraɗi, ya shirya mana wannan muhawara kuma gashi da mutanen nashi.
Na'am, kuma in shawo ɗan uwana mazan na saboda ni wai sarautar aka yi ta, ai ba danne aka ma ba, dan saboda jagorancin al'umma mu da muke so. In dai wanga sarauta muke madanta, in dan mu zo mu cuci talaka ko mu je mu yi wani abu wanda ba na daidai ba, bisa kan talaka Allah ka ba wanda zai tsaya tsakanin shi da Allah ya bi haƙin al'umma.
Ina yanzu awan jagorancin da aka zo wanga da kwa da Allah ya kawo zaman sarkin na gari a abu da talaka ke yi. Allah ya mu zabi na alheri, ba mu ce ga wani ba, ba dan wani kowa ne. Allah ba mu nagari wanda za mu gidan
wani dan wani kowa ne, wanda suke yin gado ba dan wani, dan wani mai yan gado, dan wani dan wani
kan gado ne. Wannan washi ya shi kida
to kaji,
wannan washi ya shi kida ya zo ya mutu ba sai ya mutu ba.
Azamna, azamna,
sarki, sarki, sarki mun da
sarki ya mutu. Azamna, 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 azamna.
Ku zama wani aure da
ka,
to energy
duka ku zama wani kowa mai du hankali
ne. Ina hankalin mu gare ka yake.
Yawwa,
yanzu kai malam Bashir.
Yawwa,
sai ku ce wai wai uban mutum ya buga tambari yayi sarauta ya gada. Yanzu baka san ba akwai gendarma, baka san akwai police ba, baka san akwai
sarauta gargajiya ba.
Saurara ka shi,
sarauta gargajiya ce
wani wani abu
muna kan gendarma.
Eh, ai sai ka bar ni innan magana ta fado sai ka shi. Yanzu an aka zo aka ce mu kawo takardun takardunmu na takara, in ba dan da aka ma aka cuce mu ba, cutan mu aka yi. Eh, wancan gwamna wanda ya tashi Zakari Umaru ya cuce mu, ya cuce Katsina,
cutan mu ya muku.
To shi ya san da mu ga yawan mu ba za mu ci mu mai da su galadima ba, rukun kwaya
galadima mai rukun kwaya.
Eh, bisa kudirin da muka yi tun da aka aza
a ne za ku ci zargin galadima.
Eh, saboda aka su suka yi wannan aika. Ka gane ko? Muka yi takarda tun fara, ka san abin da Nasara ya ce in kai jikiri tsarai. To dan ka ga mun yi wannan, an gama tare da su kuma a ce kai ashe ba mutanen kirki ba ne, aka yi suka ce ba su yarda su kuma ga su sun jawo su. Ka gane ko? sai aka bi wata hanya sai aka zo mu ba a shawarce mu ba kuma doka da kuduri na sarauta na gidan sarauta ya ce in za a sarki mun kuka azu takara a kira ƴan sarki duk kowane bangare an aka kira sai a ce to ku ba da wanda za a rukon kwarya kawa dalko haka yi mun muka ba da galadima to wanga zakar umar bai yi ba
wancan gwamnati ne wancan lokaci
wanda ya tashi ba bai yi ba kawai lallabo sai zo ya ce magalaji aka aiko ana kiran galadima sai ya ce da sarki buzu ya rusu wane ne yayi rukon kwarya sai ya ce shi sai ya ce kana da takarda ce ita kawo ta yaje ya dauko aka cika aka bashi mu ko ga kaida
na doka ba ku kallon galadima a matsayin sarki mai rukon kwarya
a yanzu muna ganin shi akwai wani dalili da Allah ta tana mana ya dama dalilin da yasa
me ne dalilin
da yasa mun dauki korihi muka je muka iske wanga sabon gwamnati wanda aka kawo mangalati zan sai ya ce to abinda nake so dan Allah dan annabi ku kwantar da hankalin ku
shi Abubakar Shehu mai girma gwamnatin jiha na yanzu
ne yanzu ba taji ko ya tattara mu duka yace ya ji kuma ya ga takardun da muka yi to mu bari dan Allah mu zanna lahiya mu jawo dan uwanmu mu kwantar da hankali abin nan ga hannun gwamnati yake
waye magana ga wajen
shi ina zuwa kaka da dan shi suka ce duka takardun mu da komi na gidan sarauta nan ga hannun gwamnati yake su wa'anga da aka azaru kun kwarya komi za su yi ai akwai makarabai na gwamnati na ko ina da ko ina ko da kun yi takarda kun ci ba ku san su kuma haka ta kasance to ku bar mu Allah ku yi hakuri wallahi daga nan muka nutsu muka ce to mun yi
kun yi biyayya
ka gani ko ai ba mu san kamalin dan shi ba amma da ya kira mu yi mun wannan abu ba mu ji dadi ba ba mu sabka ba ai mun sabka muka bar shi da yayi magana ga wallahi dan haka sai muka mai da komi ba komi ba kuma yau ko cikin wallahi ga nasihar da ya mun ko cikin wanda duk Allah ya ba kun ga mutanen dole mu sai mu zanna da su domin Allah ai jagoranci ne ake so ai ba wani
abin gaba ne yake a bari shi ma dan ba dole cewa
shi jagoranci shi Allah ke shi galadima ba shi ke sarki ba Allah ke sarki duri ba shin sarki dan daka ba sarki kaura ba sarki wanda Allah yayi saurara shi Allah ke sarki eh wanda Allah riga an aka daga da tawo da aka hido an aka riga aka dauka da daukowa Allah zai samu shi mun tawo dauko wanda Allah sarki sai fata ba shi abin abinda Allah shi ke yi wani ba yin abin amma yau in da wanda Allah ya sarauta mun yi ka dauko mun a rungun abin nan aje da wani abuwan nan mu aje wani kwanin ta kare akwai mun shi da wannan azuran Allah ya da mu ta abuda Allah kawo zabi da alheri shi ne ke gare ga wanda abu ta ne ta ce ba ta anwani gare mu duka dan sarki kasana duk ba mu guda dai ba mu dai ne ba wanda ake duka daki guda dai dan kana dan magaji mu ta ce mu abin nan ke ga ubamu mu da nan ko bige ga ubamu mu zan ushar miki sai ce kowa ba dan rage dan ba da ko dake abu sai gidan basiru sauran abin da ke ubun su ta ko ga ubun eh mun kawo mu da yoko gramu to sai ce sai ni kada ke dan sarki ko da ka wata miki wannan Allah ya kaddara eh wannan samu wani tsarfa wannan Allah ya ba a zo a rungume dan sarkin kabdan maradi
wanda kuka tsaida a matsayin ɗan takara a bangaren ku kudin
mu gidan mu na mutu uku kasa a gidan mu muka cikin gidan mu
mutanen gari suna ganin mutanen da suka tsaya takara sun yawa dukkanin su sai yazo daga cikin tsaban ku ne
dukkan tsaban guda ne dukkan dan sarki tsaban guda ɗaya ne eh babu wannan duka dan sarki da ɗaya ake da wani abu duka sarkin yanzu ake tana bada haba sai wanda ko da ko ba yanzu ba tabbaci ne
malam lawali a dan kufi ni kake gani a matsayin ka na biya muradi yawan hitsuwar yan takara za ka ganin wannan ba zai nuna cewa babu rashin babu cikakken haɗin kai ba kowa ma yana iya hitsuwa cikin wannan lamari
to wannan magana da ka hiɗi gaskiya ne saboda shi duk abin da za a yi na takara ba siyasa ba ce ya kamata mutum ya san abin da yake tunda ana iya a samu makiyan garin ma ko ko makiyan masarautar sai su zo cikin gida su ce kai wani ku ci ke ce madanke ya takara kai ce mawanga na ku ya takara to ka gani akwai rishin fahimta abubuwan in akwai
tunani
ban sani ba gani sarauta ɗaukar ta suke wasa ne sarauta ba wasa ba ce wallahi ba wasa ba ce ba wasa ba ce amma
bangaren ku kuna da
wasu ni bangaren mu duka gidan mu kya suka yi ni suka goyi bayan
duka kana takara
kware mako kware ko
za ni ci san kujiran ne yasa kake fata wa'anda suka yi mulki
a so idan mi da mun bace da mun bata sauran su dan kudo da ba su kure
tun maka nisa
ba tun mun nisa ba sanan ai ba ga nan ba an san wanda ya yi shekara kaza wanda ya yi shekara kaza
su ma sun yi shekara dan ne ba kai ba
ni wallahi ba wani abu bane ni ali ba ni da amon gani shi amma bisa kan gidanmu Ali ba ni goyen bayan Ali namu ne shi amma yanzu ga magana ta
kuma dibo ina so kodan kaida guda ga Allah ya fara
to da kai ka saka tsiko yanzu saboda Allah da Annabi tunda Ali yake da mu ba a taba yin sabga ba ko dakin naibo ko dakin daci ko dakin dan kulori ko dakin kure ko shi ko diyan shi a ce ga mu mun yi barazaji da su in namu ne ba ai tun hadawa tun kan sarki buzuna da rai me yasa ba ai ba
wannan magana da yake gari ga mu ba zan hujja ba sarki an zaki sa a daina can ya mai da kan sarki baki da gidan shi ke gamuwa da kan sarki kan maradi na ce da dadi na ga ka hannu shi o wai sarki
ya dan shi mun ba da ni ni ina so amma ban je ba
to kai ne ka sa ka sarki
eh ni
kake ya ka sarki eh ada kun ko da ni ta amma ya dan kolodo na wanda ka so di so an zaki kan
shi yanzu a sa
idan kira dan kolodo ba wanda so ka zo rungu an zaki irin
gulguje a gulguje me fatan ku biya maradi dan bado game da sarautan maradi
fatan Allah ba za ki da alheri Allah ka za mu sarki na alheri ko me tausayi muke kwata Allah fa an adadi kamar wanda ko Allah ka ba mu kamar alin ko kuma da yi shi eh muna hawa ga Allah
insha Allah me zaka ce a biya marayi
yawa mu muna so Allah ya kawo mu kawo sarki guzu eh wanda za ta domin Allah a yi aiki na gaskiya ko ba gaskiya ba kuma muna roƙo muna kira ga al'umman mu na Katsina dan Allah dan Annabi su yi hakuri su yi hakuri kas ga wai a an kosa dole ne suna da kuma nan wani bangare suna da gaskiya saboda kana so kaga sarkin ku kana so ka fito daga ina ya fito kana so ko abokinka ne ko nan goma ko wani abu ko ba gaskiya ba to amma mu da ke yan sarki muna son a ƙara bincike bincike ake so sai yadda da baka tsammani waye haka waye haka babanka an babanka ma dan yayi to wanda ya haifi babanka wane ne
to mun gode sosai masu sauraro kamar yadda za ku iya lura ne lokacin da aka ɗiban mu wannan shiri ya kawo jikinsa da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu amadin sauran abokan aiki na sassa daban-daban daga nan gidan rediyo muryar Amurka sunana Mansur Sani nake cewa ku kasance lafiya.
To madalla a gaida malamai da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Sarki Charles na Ingila da ‘yan uwansa uku sun yi ta takawa a hankali suna bin bayan motar da ke ɗauke da gawar sarauniya Elizabeth J. Litini a wani jerin gwano da aka yi na nuna alhini. Aka bi ta titunan da suka yi cinkus da mutane a Edinburgh, Scotland. Sarki Charles saye da kakin soji ya samu rakiyar gimbiya an da ya rima Andrew da ya rima Edward yayin da motar da ke ɗauke da akwatin gawar mahaifiyarsu daga fadar Holy Road House masaukin sarauniyar a hukumance da ke Scotland zuwa babbar majami'ar Gales. Jiya Litinin kasar Ukraine ta yi ikirarin sake kwato wasu ƙauyuka da dama a arewa maso gabashin ƙasar inda ta fatattaki wasu sojojin Rasha zuwa kan iyakar ƙasashen biyu. Bayan wata da watanni da Ukraine da Rasha suka kwashe suna ɗan samu da kuma rasa yan yankuna. Shugabannin Ukraine sun birge a wata hoɓɓasa da suka yi tabazata tun daga farkon watan Satumba a yankin Kharkiv. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ansa a ƙarshen mako cewa tana janye sojojinta cewa tana sake haɗa kansu ne a gabashin Donetsk.
To madalla masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya. Wanda zai zo muku da shirin ‘yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Kafin mu sallama sashen Hausa na miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan marigayi ciro mungumar Alhassan bisa rashin jikarsa Ruqayya Bashir Alhassan. Allah Ubangiji ya jikanta da rahama mu kuma idan tamu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya da sai a zirce mu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku, sai kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol. Ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC. Nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuciya. Assalamu alaikum.